الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wanda suke ne ku mallakin kowa da komai gaba daya wanda ya sake kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar Talata 26 ga watan Sha'ban shekara ta 2438 bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya dace ma 23 ga watan 5 shekara ta 2017 lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka littafin da ake kiransa da suna al-aqidatu bahawiyya na Sheikhul Imam Abu Ja'far Ahmad ibn Muhammad al-Bahawi rahimahullahu ta'ala kafin darasi ne yau ba laifi idan da tambayoyi suna iya gabata abin da ya kamata ka tambaya shin mutum yana iya raba dukiyar shi tsakiya gaba ɗayan rabin ya yi sadaka da shi idan imanin mutum ya kai ba laifi yana iya amma in wasiya ce zai yi to kada ya yi wasiya da kasa da sulusun dukiya kamar yadda Sa'ad ibn Abi Waqqas Allah ya kara masa yadda lokacin da ba shi da lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je ya tafi ya gaida shi a lokacin nan yake faɗa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa ya Rasulullah kana ga yanda rashin lafiya ka kai matuƙa da ni shin zan iya yin sadaka da kashi biyu daga cikin ukun dukiyata ma'ana na kasa dukiyar kashi uku ne sadaka da kashi biyu manzo Allah ya ce masa yace to ya Rasulullah zan iya raba dukiyar tsakiya ne sadaka da rabin manzo Allah ya ce masa yace to ya Rasulullah zan iya kasa dukiyar kashi uku ne sadaka da kashi ɗaya daga ciki manzo Allah yace masa kana iya yin sadaka da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiyarka amma fa ka san da cewa kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa manzo Allah yace masa da zaka mutu ka bar magadanka suna mawadata shi yafi alkhairi ka mutu ka bar su talakawa suna bin mutane suna ruwa wannan hadisi shine dalilin da yake tabbatar da baya halatta mutum ya yi wasiya da kasa da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya don haka ita wasiya akan zartar da ita ne daga cikin kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya idan wannan kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya bai isa ba bayya halatta a cikin kashi biyun a ɗauko dide da dala sai da yarda da amincewa ta magada don haka daga cikin magabata sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin su Abdullah dan Abbas sun so mutum ya tauye daga kashi ɗaya daga cikin uku ya maida kashi ɗaya daga cikin hudun dukiya ma'ana ka kasa dukiyar kashi hudu kai wasiya da kashi ɗaya dalili suka ce domin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa ya ce wasulusu katsirun au kabir zan la yace kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya abu ne mai yawa to dan haka shi Abdullahi dan Abbas yake cewa inda wato mutum zai tauye daga kashi ɗaya daga cikin uku ya maida kashi ɗaya daga cikin hudu yace shi yafi dacewa. Abubakar Allah ya kara masa yadda shi yana ganin cewa ka kasa dukiyar kashi biyar kai wasiya da kashi ɗaya shine yafi dacewa. Lokacin da mutuwa ta zo masa yayi wasiya da kashi ɗaya daga cikin biyar din dukiyarsa, sai aka ce haba Abubakar yaya haka, sai ke cewa yaya ba zan yarda ga kaina na amince abinda Allah ya yarda ya amince wa kansa, kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya faɗa wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsa, an gane ko, wa'alamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lidhil qurba wal yatama wal masakin وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير. وبنجي تعالى نفدا تشيوا كسند تشيوا duk abin da kuka ribato na ganimar yaki to Allah yana da kashi ɗaya daga cikin biyar din ganimar shi da manzansa da dangin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama na kusa wanda Allah ya haramta musu cin zakka da marayu da miskinai da bako wanda yake dan wucewa gaba daya kashi ɗaya daga cikin biyar ne Allah ya yarda da shi ga kanshi. Da haka shi Abubakar Allah ya kara masa yadda yana ganin cewa in wasiya mutum zai yi to yayi wasiya da kashi ɗaya daga cikin biyar din dukiyarsa. Misali ka mallaki jika dari sai kai wasiya da jika ashirin. Abdullahi ibn Abbas yana ganin cewa a cikin jika dari misali sai kai wasiya da jika ashirin da biyar domin shine kashi ɗaya daga cikin biyar. Tare da cewa wannan hadisi shi yana tabbatar da cewa kana iya yin wasiya da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya. Don haka dai a takaice, in za ka iya jimrewa kana iya yi, amma in dai wasiya ce to baya halatta a zartar da ita ƙasa da kashi ɗaya daga cikin ukun dukiya. Na'am.
Malam, tun da ya fanta sai mulki ne.
Yayi mafarkin mai?
Mulki ma mummuna haka. To gaskiya ne cewa mutum ya zai fata mulki mummuna ya yi wa Allah wani laifi ne wanda yake nuna masa mulki ne ya gyara.
A ban san da haka ba, na cewa wai mutum ya mummunan mulki Allah yana nuna ma bawa ne domin ya gyara hadayensa. Iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar mana kyakkyawan mafarki daga Allah ne. Kyauta ce Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake ma bayinsa. Mummunan mafarki manzo Allah ya ce daga shaitani ne. Don haka ya ajiye mana ka'ida, in ka yi kyakkyawan mafarki to iya abinda za ka yi sai ka yi godiya ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, sannan kuma kada ka ba wani labari game da mafarkin da ka yi sai masoyinka. Manzo Allah ya ajiye mana ka'idar cewa idan mutum ya yi mummunan mafarki, idan yana kwance misali idan bai gama barcin ba, idan akan haƙarƙarinsa ne na dama ya yi mummunan mafarki to sai ya canza, misali sai ya yi rera. Idan kuwa yana kan haƙarƙari ne na hagu ya yi mummunan mafarki sai ya juya ya koma kan haƙarƙarinsa na dama, sannan sai ya yi tofi su uku a hagunkinsa yana mai cewa a'udhu billahi, yana mai isti'aza shine misali a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Mutum ya tofa a hagunkinsa kenan yayi tofi su uku. Sannan kuma abu na uku, kada ya bada labari game da wannan mummunan mafarkin da yayi. Manzo Allah yake cewa wannan mummunan mafarki ba zai cutar da shi ba. Wannan shine iya abin da na sani. Misali idan mace ta saba al'ada a kowane wata kwana uku, to wannan wata sai ya zarce, to ba maganar da zaran kwana uku sun wuce ta yi wanka, jira za ta yi har akai ƙarshen lokacin da al'adar ta gama, kenan kwanukan al'adar ta ne suka tsaro. Domin galibi a kowane wata, galibi mafi yawan al'ada kwana shida zuwa bakwai akan samu, mafi yawan mata kwana shida zuwa bakwai. To akwai wadda takan zarce sama da kwana bakwai ma. To dan haka kasancewar a duk lokacin da mace ta saba misali kwana uku ko kwana hudu ko kwana biyar a kowane wata wannan da ka dan kashe kana dauka hankali kenan in al'adar cikin kwanukan al'adar sun karu kenan abin da ya kamata wannan abin da ya zama wajibi sai ta yi jira har al'ada ta kai karshe sannan ta yi wanka ta ci gaba da ibada kenan al'adar ta ta karu misali a kowane wata tana kwana uku wannan wata sai ta yi kwana hudu al'adar ta karu kwana hudu kenan sai ta dauki kanta a wata na gaba kwanukan al'adar ta kwana hudu hannu in ya karu hannu sai ta kara daukan kanta kenan matsayin ga kwanukan al'adar ta kenan sai ta kai karshen wannan al'ada sannan ita kuma al'ada tana da alamu waɗanda ake gane cewa ta zo karshe domin a karshen al'ada akwai wani ruwa wanda yake fari ne kamar da kumfa wanda yake zawa sannan kuma yana daga cikin alamun al'ada ta zo karshe shine bushewar gaba don haka dai a takaice kenan kwanukan al'ada ne suka karu iya abinda za ta yi sai ta yi jira idan al'ada ta yanke sannan ta yi wanka ta ci gaba da ayyuka na ibada. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun tsaya ƙarshen ko kuma bayani ya gabata akan gabar da malam ya mana bayani game da littafin Allah subhanahu wa ta'ala shine Al-Qur'ani menene matsayin Al-Qur'ani a aqidar Ahlus Sunnah wal Jama'a shine malam ke faɗa cewa wa innal qur'ana kalamullahi lalle alqur'ani wato zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala mai kuci ne yace wa innal qur'ana kalamullahi lalle alqur'ani zancen Allah ne dalilin da yake tabbatar da cewa Al-Qur'ani zance ne na Allah subhanahu wa ta'ala ba halitta bane daga cikin halittunsa nassi ne na Al-Qur'ani ayoyi sun wuce a lissafa kamar yadda bayani ya gabata na daga cikinsu a fata kuma una ayyuminu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun Ubangiji ta'ala ya ce a fatan ma'una an yu'minu lakum yanzu ku mu'minai za ku yi kwaɗayin cewa yahudu su yi imani da ku su gaskata manzanku wa kad kana fariqun minhum alhali wata jama'a daga cikinsu sun kasance yasma'una kalamallahi suna jin zancen Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu sannan sai su jirkita wannan zance na Allah subhanahu wa ta'ala bayan sun fahimci shi wa hum ya'lamuna alhali sun yi sani da cewa ga iya abinda Allah ya faɗa kaga anan ubangiji subhanahu wa ta'ala yana zargi ne yana aibanta malaman yahudu waɗanda suka canza littafin at-taura littafin at-taura littafi ne wanda Allah ya saukar da shi dan haka at-taura da injila da zabura dukkan su littattafai ne wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar kuma zance shi ne kamar yadda alqur'ani zance shi ne shine yace yuhar wannan afatadu maquna an yu'minu lakum wa kad kana fariqun minhum yasma'una kalamallahi suna jin zancen Allah kaga anan ubangiji ta'ala ya jingina zancen zuwa gare shi sai yace kuma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun haka can cikin suratul tauba ya faɗa wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighuhu ma'amala zalika bi annahum qaumun la ya'lamun ubangiji ta'ala yace wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka idan aka samu daidai da mutum ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi cewa ka bashi tsaro da kariya ya zo kasar musulmi domin ya ga karantarwa ta addini yaya take ciki shi ne yace wa in ahadun minal mushrikeena istajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi ka bashi tsaro da kariya ubangiji ta'ala yace fa ajiru ka bashi kariya hatta yasma kalamallahi har akai lokacin da zai ji zancen Allah a karanta masa alqur'ani ya ji a bayyana masa dokokin musulunci idan ya ji kuma abdi uhu ma amana, idan ya ce zai koma gida sannan ka isar da shi inda zai amuntu, ma'ana ka hada shi da ƴan rakiya kenan a kai shi inda zai amuntu, ba kar wani ya taba shi ya tsangwame shi sai an fitar da shi an kai shi inda zai amuntu, inda baya tsoron wanda zai wani abu da zai biyo baya. Ash-shahid anan cai hatta yasma kalamullahi, har sai ya ji zancen Allah. Me yake ni da zancen Allah? Shine Al-Qur'ani. Dan haka shine a takaice anan malam yace mana wa innal qur'ana kalamullahi, lalle Al-Qur'ani zancen Allah ne. Minhu bada, daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani ya bayyana kaulan ka fada, ma'ana Ubangiji ne ya faɗi wannan fada bila kaifiya, amma ba tare da wata kaifiya ba, saboda zance sifa ne daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ko Ubangiji ta'ala laysa kamithlihi shay'un, babu wani abu wanda yake kama da shi, don haka ba tare da wata kaifiya ba za ka ce ga yanda zancen Allah subhanahu wa ta'ala yake. Kamar yanda muka jahilci zatinsa, to haka duk wata sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wato mun jahilci kaifiya da yanda wannan sifa take, kenan mun yi imani da abin da ya bamu labari, amma sanin kaifiya da hakikanin wannan sifa na gare shi. Shine malam yace min ubada, daga wajen Ubangiji subhanahu wa ta'ala Al-Qur'ani ya bayyana bila kaifiyatin, ba tare da wata kaifiya kaulan ga fada, ma'ana shine ya faɗi wannan fada. Don haka kamar yadda bayani ya gabata, sifa ta zance sifa ce ta kamala, sifa ce wadda take ta jika da batsewa. Rashin zance sifa ce ta aibi da tawaya. Don haka Ubangiji subhanahu wa ta'ala wato ya aibanta wannan mabaki wanda jama'ar annabi Musa suka rike shi a matsayin cewa shi ne Allahnsu, shi ne abin bautarsu, lokacin da annabi Musa alaihi salam ya tafi zuwa miƙati. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa a cikin suratul A'raf, wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min huliyihim ijlan jasadan lahu khuwar alam yarau annahu la yukallimuhum wa la yahdihim sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Ubangiji ta'ala ya ce mutanen annabi Musa wato sun riƙi maraƙi daga cikin kayan ƙawa, an gane ku kayan ƙwandiga waɗanda aka aro na mutane domin wata harka ta biki, wani shaidani shi ne asaliri ya karɓe waɗannan ƙwandiga ya narkar da su ya ƙera maraƙi, ya ce mu da su haza ilahu kuma ilahu Musa falas, wannan shine Allah ku kuma shine Allah Musa. Annabi Musa ya bar Allah shi anan ya tafi nema. Ubangiji ta'ala yace afala yarawna Allah yarji'u ilayhim qawla, a cikin suratul Taha. Shin yanzu ba sa ganin cewa shi wannan maraki baya maida musu fada, in sun masa magana baya ba su amsa. Wala yamliku lahum darran wala naf'a, kuma baya iya mallaka musu iji wata cutarwa, wala naf'an kujinyo amfani. Shine anan cikin suratul A'raf yake cewa alam yarau annahu la yukallimuhum, shin wai ba sa ganin shi maraƙin baya musu zance? Wala yahdihim sabila, kuma baya shiryar da su tafarki bane ne ce ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Ubangiji ta'ala yace sun maida shi abin bauta, alhali kuma bai dace ba a sarrafa masa wata ibada, sai ce wa kanu zalimin, don haka dai sun zama to masu zaluntar kawunansu domin sun dore ibada ba a mahallin da ya dace da ita ba. Don haka a takaice abinda muke so mu sani, sifa ta zance sifa ce ta kamala, ma'ana sifa ce ta cika da batsewa. Duk wata sifa ta cika da batsewa, farko wanda ya cancanta da ita Ubangiji subhanahu wa ta'ala, domin duk wata sifa ta tawaya da aibi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tsarkaka game da ita. Ubangiji ta'ala ba kurma bane kuma ba bibi bane, yana zance zance wanda ya dace da girmansa a duk lokacin da ya so, yana fadar iya abin da ya so. Shine malam yace wa innal qur'ana, lalle wannan alqur'ani malam yace kalamullahi zancen Allah ne. Minhu bada, daga wajensa ya bayyana bila kaifi kaulan ka fada bila kaifiyatin, ba tare da wata kaifiya ba. Wa anzalahu ala rasulihi wahyan, Ubangiji ta'ala ya saukar da shi a matsayin sako ne ga manzansa. Wa anzalahu, Ubangiji ta'ala ya saukar da wannan alqur'ani ala rasulihi, ga manzansa sallallahu alaihi wasallam, wahayan a matsayin sako ne cewa ya isar ma al'umma. Wa saddaqahu almu'minuna ala zalika haqqan, wato muminai suka gasgata shi hakan da gaskiya, ala zalika akan sakon da yazo da shi na alqur'ani. Muminai suka gasgata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan cewa tabbas wannan alqur'ani kasantacce ne daga wajen Ubangiji subhanahu wataala. Shine can Ubangiji ta'ala yake faɗa, yake cewa alif lam mim, sai ce zalikal kitabu la raiba fi, sai ce hudan lil muttaqi الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. شيني أنا مالا يجي وصدقه المؤمنون مؤمني سنتس قتاشي على ذلك أكم ونن ساقود يزول شيناء القرآن حقا لغسكياتي وغسكياتي كسنتجي على وجنه وجنه. Wa aikanun, kuma sun sakankance sun tabbatar, annahu kalamullahi ta'ala bil haqiqa, cewa alqur'ani tabbas wato zance ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Laysa bi makhluqin, wato alqur'ani ba halitta bace daga cikin halittun Ubangiji subhanahu wa ta'ala, ka kalamil bariyya, wato kamar zance na ƴaƴan adam, ma'ana ba halitta ba, domin da mu da maganganunmu da ayyukanmu gaba daya wannan halitta ce ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Kamar yanda matsayinka na bawa halitta ne, zancen ka ma halitta ne, kamar yanda ya faɗa wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan haka shi alqur'ani wato sifa ne daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala. Sifofin Ubangiji subhanahu wataala ko ba halitta bane, shine malam yace laysa bi makhluqin, alqur'ani ba halitta bane, ka kalamil bariyya, kamar zancen ƴaƴan adam. An gane ku kenan, zancen ƴaƴan adam halitta ne. Alqur'ani ko sifa ce daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wataala, dan haka ba halitta bace daga cikin halittunsa. Dan haka rantsuwa da alqur'ani ke halatta, domin alqur'ani zancen Allah subhanahu wataala, zance ne na Ubangiji subhanahu wataala. Kamar yanda zaka yi rantsuwa da zatin Allah subhanahu wataala, to zaka iya rantsuwa da suna daga cikin sunayensa ko sifa daga cikin sifofinsa, domin alqur'ani zancensa ne. Sai yace faman sami'ahu, malam yace duk wanda yaji alqur'ani, fa za'ama, yaraya, annahu kalamul bashar, cewa wannan alqur'ani da yaji cewa zance ne na ƴaƴan adam, malam yace faqad kafara, tabbas ya kafirta. Ma'ana duk wanda yaji alqur'ani yaraya cewa zance ne na ƴaƴan adam, malam yace faqad kafara, tabbas ya kafirta. Wa qad dhammahu Allah, tabbas Ubangiji ta'ala ya zarge shi, wa abahu, ya aibanta shi, wa au'adahu bi saqara, kuma ya masa kashidi da barazana in bai dawo ba, wato game da wata wuta wanda take mai matukar kuna. Haythu qala ta'ala, yayin da Ubangiji ta'ala ya faɗa sa'uslihi saqara, Ubangiji ta'ala ya ce da sannu zan shigar da shi cikin wata wuta wanda take mai matukar kuna. An gane ko, lokacin da aka karanta masa alqur'ani, wani daga cikin kafiran Qurayshawa shine yace faqala in hadha illa sihrun yu'thar, in hadha illa qawlul bashar, yace wannan abin da naji yace bai zamanto ba face kawai wani dabo ne wanda ake ciruwa, yace in hadha illa qawlul bashar, yace wannan alqur'ani bai zamanto ba face kawai fada ce ta yayin adam. Shine yace wa qad dhammahu Allah, Ubangiji ta'ala ya zarge shi, wa abahu, ya aibantar da shi, wa au'adahu bi saqara, ya masa kashidi da barazana game da wuta mai matukar kuna. Haythu qala ta'ala, yayin da Ubangiji ta'ala ya faɗa sa'uslihi saqara, da sannan zan shigar da shi wuta wanda take mai matukar kuna. malam yace falamma au'ada Allahu bi saqara, yayin da Allah yayi kashidi da barazana game da wuta mai matukar kuna, liman kala game da mutumin da ya fada game da alqur'ani yace in hadha illa qaulul bashar, wannan alqur'ani bai zamanto ba face fada ne ta yayan adam. Malam yace don haka alimna, sai muka yi sani, wa aikanna, muka sakankance muka tabbatar, annahu qaulu khaliqil bashar, shi alqur'ani fada ce ta mahaliccin yayan adam. Wala yushbihu qaulal bashar, kuma alqur'ani baya kama wato da fadar yayan adam, kenan fada ce ta mahaliccin yayan adam kuma baya kama da fada ta yayan adam. Shine sai malam yace wa man wasafa Allah bi ma'ana min ma'anil bashar, duk wanda ya siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wata ma'ana daga cikin ma'anoni yayan adam, ma'ana mutum ya kamanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala da wata sifa daga cikin sifofi na yayan adam, faqad kafara, tabbas wato ya kafirta. An gane ku, duk wanda ya dau sifa daga cikin sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kamanta ta da sifa ta yayan adam, to wannan mutum ya kafirta. Ubangiji ta'ala ya siffanta kansa da sifofi sun wuce a lissafa, wasu sifofin daga cikin sifofinsa mun yi tarayya da shi, kamar yadda Ubangiji ta'ala mai zance ne, mu ma masu zance, amma zancen Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da zancen, saboda shi ya faɗa laisa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, ya kamanta kanshi, ya siffanta kanshi cewa shi mai ji ne mai gani ne, kuma ya ba mu labarin cewa ya halicci dan adam a matsayin mai ji ne mai gani. Kaga jin Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da jin, gani na Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da gani. Ubangiji ta'ala da ya halicce mu, ya halitta mana fuska, kuma ya halitta mana hannu, kuma shi ma ya tabbatar ma kansa waɗannan sifofi. Hannun Allah subhanahu wa ta'ala ya sha bamban da hannu na halittunsa, kamar yadda fuskarsa ta sha bamban da fuska ta halittunsa, kamar yadda ya faɗa kullu shay'in halikun illa wajha, kamar yadda ya faɗa kullu man alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Don haka dai, idan Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya tabbatar ma kansa wata sifa a aqidar ahlus sunna wal jama'a, sai ka tabbatar masa da wannan sifa da ya tabbatar ma kansa, amma ba tare da kamanta wannan sifa da sifa ta halittu, kuma ba tare da nuna kaifiya ba. Shi ne anan malam yace wa man wasafa Allah, duk wanda ya siffanta Allah bi ma'ana, da wata ma'ana min ma'anil bashar, wato da ma'anoni na yayan adam, kamar yadda al-mushabbiha suke cewa inna lillahi sam'an ka sam'ina wa lahu basaran ka basarina, ma'ana Allah yana ji kamar yadda muke ji, yana gani kamar yadda muke gani, yana da hannu kamar yadda muke da hannuwa. Wannan kamanta Allah subhanahu wa ta'ala ne da halitta, duk wanda ya kamanta Allah subhanahu wa ta'ala da halittarsa mutum ya kafirta. Sai dai ka tabbatar masa da wannan sifa, kuma sanin kaifiyar sifar da hakikaninta na ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shine yace wa man wasafa Allah, duk wanda ya siffanta Ubangiji subhanahu wa ta'ala bi ma'ana, da wata ma'ana min ma'anil bashar, daga cikin ma'anoni na yayan adam, ma'ana ka kamanta shi da wata sifa da sifofi na yayan adam, malam yace faqad kafara, tabbas wato mutum ya kafirta. Menene hujja? Domin anan shi me yace, cha in hadha illa qaulul bashar, cai wannan alqur'ani bai zamanto ba face fada ce ta yayan adam, Ubangiji ta'ala sai ya tabbatar da kafircinsa, kuma ya masa alkawari da wuta. Me yasa? Saboda ya kafirta, ya kamanta alqur'ani da zancen yayan adam. Sai yace faman absara hadha itabara, malam yace duk wanda ya lura da wannan, malam yace faman absara hadha, wato duk wanda wato ya kalli wannan abu da aka faɗa da ido wanda yake na basira, malam yace itabara, wato zai dau izina, ma'ana zai ma kansa wa'azi, duk wanda ya lura da wannan aya kenan. Tunda shi anan Allah ya tabbatar da kafircinsa, ya masa alkawari da wuta a sababin ya kamanta sifa daga cikin sifofinsa da sifa ta yayan adam, saboda cai in hadha wannan alqur'ani bai zamanto ba illa qaulul bashar face kawai fada ce ta yayin adam a sababin haka ubangiji ta'ala yace sa uslihi saka shine malai yace fa man absara duk wanda ya ga haza wato ya kalli wannan nassi da ido wanda yake na basira malai yace itabara zai dau izina ma'ana zai wasu sai yace wa an misli qaulil kuffarin zajar kuma zai tsawatu game da kwatancin fada ta kafira kenan irin wannan fada ta kafira mutum zai tsawace ni sance ta wa alima kuma zai yi sani ya tabbatar annallaha bi sifatihi laysa kal bashar ubangiji ta'ala game da sifofinsa laysa kal bashar wato bai zamanto ba tamkar yayin adam koda yayi tarayya koda dan adam yayi tarayya da ubangiji subhanahu wata'ala a cikin sifa wajen hakikanin sifar an sha bamban kamar yadda muka yi misali Allah yana ji yana gani dan adam yana ji yana gani amma ganin Allah subhanahu wataala da jin sa ya saba da dan adam sanin hakikanin jin Allah subhanahu wataala da ganin sa wannan na gare shi mun fahimci ma'anar ji da gani amma mun jahilci kaifiya da hakikanin jin Allah subhanahu wataala da ganin sa zamu tashi gaba ta gaba قال المصنف رحمه الله تعالى والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية كما نطق به كتاب ربنا وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كما قال ومعناه على ما أراد لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والاستلام فمن رام علم ما حذر عنه علمه ولم يقنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان فيتذبذب بين الكفر والإيمان والتصديق والتكذيب والإكرار والإنكار موسوسا تائها شاكا زائغا لا مؤمنا مصدقا ولا جاهدا مكذبا ما لم الله يجيك أنسنا فقاه والرؤية حق لأهل الجنة malan na cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala wannan tabbas ne ga ƴan aljanna ma'ana tabbas ƴan aljanna za su ga ubangijinsu subhanahu wa ta'ala malan yace bi gairi ihaba wato ba tare da kiwaye shi wala kaifiyatin kuma ba tare da wata kaifiya idan aka ce ihaba shine wato ka san abu ciki da bai tumumene za su ga ubangiji subhanahu wataala amma ba gani ba wanda yake na kof ma'ana wanda za su kewaye da ganin sa ma'ana ciki da bai shine malam yace war ru'yatu haqqun li ahli aljanna ganin zati na ubangiji subhanahu wataala tabbas ne ga ƴan aljanna malam yace bi gairi ihabati wato ba tare da kewaye shi gaba daya wala kaifiyatin kuma ba tare da wata kaifiya ba kama nafaka bihi kitabu rabbina malam yace kamar yanda littafin ubangijin ya fada wujuhum yawma idhin nadira ubangiji ta'ala yace wasu fuskoki a ranar kiyama nadira ubangiji ta'ala yace masu kyawu lafazin nadira an ciro shi ne daga annadira idan aka ce annadira shine kyawun fuska kenan kamar yanda yake fada walaqahum nadratan wa surura kamar yanda ubangiji ta'ala yake cewa تعرف في وجوههم نظرة النجيم. شيني وجوههم يومئذ ناظرة. Wato wasu huskokin a ranar kiyama nadira, Ubangiji ta'ala ya ce masu kyawo ne, ila rabbiha nadira, wato zuwa ga Ubangijinsu, wato masu kallo ne, ma'ana masu ganin Ubangijinsu ne subhanahu wa ta'ala. Sai malam ya ce wa tafsiruhu, wato fassarar ita wannan aya, alama arada Allah ta'ala wa ilmu. Na kan abinda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya yi nihi kuma ya sani. An gane ku? Ma'ana a kan yadda Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya nufata wa alimahu kuma ya sani, shi ne a nan ya tabbatar mana cewa waɗannan huskoki a ranar kiyama masu kallo ne zuwa zatin Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala. Sai malam ya ce wa kullu ma ja'a fi zalika min alhadisi sahihi an rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam. Dukkan abin da ya zo fi zalika game da magana ta ganin Allah subhanahu wa ta'ala na hadisi ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, malam ya ce fa huwa kama kala, hadisin yana nan kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa. Ma'ana muna kan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa, wa ma'anahu ala ma arada, kuma ma'anar akan yadda shi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya nufata. Shi ne malam ya ce la nadkhulu fi zalika, ya ce ba za mu kutsa fi zalika game da waɗannan nassi na alqur'ani ko hadisi. Malam ya ce muta'awwilina bi ara'ina, muna masu tawili da ra'ayoyinmu. Malam ya ce ba za mu yi haka ba, ba za mu kutsa ba mu ringa fassara ayoyi na alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ra'ayoyinmu. Malam ya ce wala mutawahhimina bi ahwa'ina, malam yace kuma ba za mu zamanto ba masu zato bi a hawa'ina da san zuciya. Malam yace fa innahu ma salima fi dinihi, domin babu wanda ke kubuta game da addininsa illa man sallama lillahi azza wa jalla wa li rasulihi sallallahu alaihi wa sallam, sai wanda ya miƙa wuya ka cukan ga Allah subhanahu wa ta'ala kuma ya miƙa wuya ga manzansa. Ma'ana mutumin da ya miƙa wuya dari saman dari akan duk abinda Allah ya faɗa da abinda manzon shi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Wa radda ilma mashtabaha alaihi ila alihi, ya maida sanin duk abinda ya rikita gare shi zuwa masanin abin shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kuma da manzonsa da ya sanar. A wannan wato gaba da malam ya zo mana da ita yana tabbatar mana cewa yana daga cikin aqidar ahlus sunna wal jama'a cewa tabbas mu'mine za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, wato kuma gani wanda yake na hakika, amma ba gani ba wanda yake na kwakwaf, ma'ana wanda za a ce sun ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala ciki da bai, sannan kuma wala kaifiyatin, ba tare da wata kaifiya ba. Akwai jama'un da suka saba akan wannan mas'ala, jahaniya da mu'tazila da khawarij da kuma al-imamiyya, shi'a al-imamiyya, wannan su sun kore ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Fadar su kwa fada ce wadda ta saba ma al-Qur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, domin ayoyi na al-Qur'ani su suka tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama, kuma hadisai na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun wuce al-safa, domin hadisi ne mutawatir, sama da sahabi 30 suka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa musu cewa mu'mine za su ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Don haka babu wanda ya saba akan wannan mas'ala game da duk wani malami da ake lissafawa da faɗarsa illa waɗannan jama'u, jahamiyya da mu'tazila da khawarij da imamiyya, su ne suka kuri kwata-kwata cewa ganin Allah subhanahu wa ta'ala ba zai tabbata, ma'ana ba wanda zai ga Allah subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. Sun kuri ganin shi gaba ɗaya duniya da lahira, suka ce ba wanda zai ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, wanda kuma bayani zai zo nan gaba menene aqidar ahlus sunna wal jama'a game da ganin Allah subhanahu wa ta'ala. shin a duniya ana iya ganin shi ko kuma ba za a gan shi ba? A gobe kiyama su wane ne za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala? To shi ne a nan malam ya ce ganin Allah subhanahu wa ta'ala tabbas ne li ahlil jannati, amma ga 'yan aljanna sai ce bighayri ihatatin wala kayfiyya, ya ce ba tare da kewayewa da ganinsa wala kayfiyyatin, kuma ba tare da wata kayfiyya ba. Shi ne malam sai ya zo da dalili. Dalili na farko shi ne ya ce kama na faka bihi kitabu rabbina, kamar yadda littafin Ubangijinmu subhanahu wa ta'ala wato ya tabbatar mana da haka. Shi ne ya ce wujuhun yawma idhin nadira, wasu huskoki a ranar kiyama wato masu kyawu ne, ila rabbiha nadira, kuma masu kallo ne zuwa ga Ubangijinsu. To lafazin annadar a larabci wato ma'anarsa takan canza gwargwadon yadda jerin zancen ya zo. Idan ya zamanto shi lafazin annadar ya yi ta'addi da kansa izuwa maf'ul, to wannan yana ɗaukan ma'anar kenan jira da sauraro. Kamar yadda Ubangiji ta'ala ke faɗa, yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu zuruna naqtabis min nurikum. Kaga unzuruna, me yake ni da unzuruna? Ma'ana intaziruna, ma'ana ku yi jiran domin mu dusuna haske daga cikin hasken. Kaga anan lafazin annadar yayi ta'addi ba tare da wani harfi, cai yawma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lilladhina amanu zuruna naqtabis. Kamar yanda Iblis ne ya faɗa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, qala rabbi anzirni ila yawm yub'as, ma'ana ya Ubangiji na saurara mun kenan mutuwa har zuwa yinin da ake tada mutane yinin alkiyama. Idan kwa wato yayi ta'addi wato da harafi wanda yake nafi, to ma'anarsa shine tunani da lura. Kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa, awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi wama khalaqa Allahu min shay'in wa an asa an yakuna kadika taraba ajalu, jai awalam yanzuru fi malakuti samawati wal ardi, jai awalam yanzuru sai yazo da harafi nafi, sai yace fi malakuti samawati wal ardi. Kaga ma'anar afalan awalam yanzu, ma'ana awalam ya tafakkaru, shin ba sa tunani su lura game da halittun sammai bakwai da kasai bakwai? Kaga kenan lafazin annazar anan da yayi ta'addi da fi, ma'anar shi shine wato tunani a tafakkur kenan. Idan ko yayi ta'addi da ila, kamar yanda anan yace ila rabbiha nadira, zuwa ga Ubangijinsu sai yace nadira, wato masu kallo ne. To ma'anar shi shine al-mu'ayyanatu bil absar, gani wanda yake na ido. Kamar yadda Ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul an'am, unzuru ila samarihi idza asmara wa yani, unzuru ila samarihi. Kaga idan ka ce unzur ila kaza, ma'ana kana nihin cewa ka kalla da idanka, kalli da idanka, unzur ila kaza. Amma in ka ce unzur fi kaza, ma'ana itinani game da abu kaza. Amma in ka ce unzurni, ma'ana kenan jirani, kai jirana. To shi ne a nan Ubangiji ta'ala ya ce ila rabbiha nadira, zuwa ga Ubangijinsu subhanahu wa ta'ala masu kallo ne. Don haka shi ne malam ya ce wa tafsiruhu ala ma aradallahu ta'ala wa alimahu, fassara wannan aya na kan abinda Allah yake nihi kuma abinda ya sani. Ma'ana abinda Allah yake nihi a nan ganin zatin shi ne yake tabbatarwa cewa mu'mine za su gan shi a ranar kiyama. Haka kuma na daga cikin ayoyi na Al-Qur'ani waɗanda suke tabbatar da ganin Allah subhanahu wa ta'ala, fadarsa da ke cikin suratu Yunus, Ubangiji ta'ala ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada, na ga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da Ubangijinsu suka tsara dokokinsa, al-husna ita ce aljanna. Ubangiji ta'ala ya tanada musu aljanna, sai ya ce wa ziyada, wato da dadi na musamman. To fassara wannan aya ya zo daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kamar yanda hadisi yake cikin sahihu Muslim, riwaya ta Suhaib ibn Sinan ar-Rumi, Allah ya kara masa yadda, ke faɗa cewa qara'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam lilladhina ahsanu al-husna wa ziyada, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta wannan aya lillazina ahsanu naga waɗanda suka kyautata tsakaninsu da ubangijinsu alhusna ita ce aljanna sai ya ce wa ziyada da ƙari na musamman Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce idza dakhala ahlul jannati aljanna idan ƴan aljanna sun shiga aljanna a ranar kiyama wa ahalun narin nara ɗan wuta sun shiga wuta na damu nadi maza Allah ya ce wani mai kira zai yi kira ya ce ya ahalal janna ya ku ƴan aljanna inna lakum inda Allahi maw'ida ku san da cewa kuna da wani alƙawari a gun ubangijinku da yinku wa yuridu an yunjizakumuhu ubangijinku yana nihin ya zartar muku da wannan alƙawari a lokacin nan ƴan aljanna sai su faɗa su ce ma huwa wani alƙawari ne ubangijinmu ya mana alam yusaqqil mawazinana shin yanzu ubangijinmu bai nauyaye ma'aunanmu ba ladanmu ya rinjaye zunubi wa yubayyidu wujuhana shin yanzu bai faranta mana fuskokinmu ba wa yudkhilna aljanna shin yanzu bai shigar da mu aljanna ba wa yujirna minan nar shin yanzu bai tsiratar da mu game da gidan wuta wani alƙawari ya wuce wannan ai abin da ya mana ma wannan ya isa ya nauyaye ma'aunanmu zunubinmu ladanmu ya rinjaye zunubi ya faranta fuskokinmu ya shigar da mu aljanna ya tsiratar da mu game da gidan wuta wani alƙawari ya wuce wannan Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa yakshifu alhijaba a lokacin nan ubangiji ta'ala sai ya yayi shamaki fa yanzuruna ilaihi mu'minai za su ga ubangijin su subhanahu wa ta'ala fama a'tahum shay'an ahabba ilaihim minan nadri ilaihi Manzon Allah ya ce ubangiji ta'ala bai taba ba mu'minai ɗan aljanna wani abu wanda ya fi soyuwa abun su ya fi komai daɗi sama da ganin zatin shi sai ya ce wahiyar ziyada shi ne ƙarin da Allah yake nihi da ya ce lillazina ahsanul husna wa ziyada kaga wannan aya tana tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a aljanna a ranar kiyama kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fassara mana kuma haka ubangiji ta'ala na faɗa a cikin suratul kaf lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid na ga ƴan aljanna duk abin da suke so a gidan aljanna Allah ya tanada musu sai ya ce wala daina mazid ubangiji ta'ala ya ce kuma abun mu suna da kari menene karin shine ganin zatin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan aya ita ce aya ta uku daga cikin ayoyin alqur'ani waɗanda suke tabbatar da cewa mu'minai za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama dalili na hudu shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun ubangiji ta'ala yace gaskiya ne lalle kafirai game da ganin ubangijin su a ranar kiyama da mahjubun ubangiji ta'ala yace ababan sha makancewa ne za a kare su ba za su ga ubangiji subhanahu wa ta'ala al-imamu shafi'i Allah ya ji kansa kamar yanda almajirinsa al-muzani wato shine Abu Ibrahim Isma'il ibn Yahya ibn Isma'il al-Muzani al-Misri almajiri ne daga cikin almajiran al-Imam Shafi'i shine yake faɗa cewa al-Imam Shafi'i wani lokaci na kasance gun al-Imam Shafi'i wato an zo masa da wata takarda kamar yanda kuma Ar-Rabi ibn Sulaiman shi ma na faɗa cewa na halarci Muhammad ibn Idris al-Shafi'i an zo masa da wata takarda a cikin takardar tambaya ce aka ce masa ma taqulu fi qaulillahi azza wa jalla kalla innahum an rabbihim yawma idhin lamahjubun malam me zaka fada game da ma'anar fadar Allah subhanahu wa ta'ala cewa kalla innahum tabbas lalle su kafirai game da ganin ubangijin su yawma idhin a ranar kiyama da mahjubun ababan sha makancewa ne فقال الشافعي الامام الشافعي الله يجزيه خيرا سي يجي لما ان حجب هؤلاء في السقط كان في هذا دليل على ان اولياءه يرونه في الردى yake cewa yayin da aka kare waɗannan aka shamakance su game da ganin zatin Ubangiji subhanahu wata'ala a sababin fushin da yayi da su. Kenan wannan dalili ne mai tabbatar da cewa masoyansa tunda ya yarda da su ya amince da su za su gan shi a ranar kiyama. Kenan me yasa su kafirai Ubangiji ta'ala ya shamakance tsakanin shi da su cewa ba za su gan shi ba? Saboda yayi fushi da su. To kaga wanda ya yarda da su ya amince da su masoyan shi mu'minai, to su kuma wannan tabbas wato za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Shi ne al-Imam Shafi'i kenan ya kafa hujja da wannan aya. Wannan aya kenan tana tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ranar kiyama. To waɗanda suke da'awar cewa kwata-kwata a ranar kiyama ba za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yadda su Mu'tazila da Al-Jahmiya suka tafi a kan haka, sun kafa hujja da wasu ayoyi na Al-Qur'ani. Ayoyi ne guda biyu, kuma a hakika waɗannan ayoyi hujja ne a kansu. Ba su da dalili a ƙarƙashin wannan ayoyi game da cewa ba za a ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Aya ta farko shi ne faɗar Ubangiji ta'ala lokacin da annabi Musa alaihi salam ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala cewa ya ba shi damar wato ya gan shi. Shi ne kamar yadda yake faɗa, walamma ja'a Musa li miqatina wa kallamahu rabbuhu qala rabbi arini anzur ilayk qala lan tarani walakin unzur ila al-jabal fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. شنو من يجي تعالى كيف لا. ولما جاء موسى لميقاتنا لوكا تشند عن نبي موسى يزو واتورن دمكي الكولي دشي ويزود من مباشر التافين على التوراة وكلمه ربه ونجزن سيمس زنشي annabi Musa ya ji zancen Allah. Qala rabbi arini anzur ilayk, yace ya Ubangiji na ina roƙonka ka bani damar na ganka. Shi ya anzur ilayka, yace in ganka da ido na ya Ubangiji na. Ubangiji ta'ala yace dan tarani, yace Musa ba za ka gani ba. Walakin unzur ila al-jabal, Ubangiji ta'ala yace amma kalli wannan dutse. Fa in istaqarra makanahu, in har dutsin ya tabbata abunsa kamar yanda yake, fa sawfa tarani, Ubangiji ta'ala ce da sannu zaka gani. Falamma tajalla rabbuhu lil-jabal, yayin da hasken zatin Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ga wannan dutse. Ja'alahu dakkan, wannan haske na Ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya maida wannan dutse gari, ya nike ya zama gari. Gaba ɗayan dutsen ya rugulguje ya nike ya zama gani. Wa kharra Musa sa'iqa, ganin haka ga annabi Musa alaihi salam kai tsaye sai ya fadi yana sume. Annabi Musa ya fadi ya suma. Falamma afaqa, lokacin da annabi Musa ya falfado ya dawo cikin hayyacinsa, qala subhanaka, sai ya ce tsarki ya tabbata gare ka ya Ubangiji na. Tubtu ilayka, na tuba zuwa gare ka. Wa ana awwalul mu'minin, ni ne farkon masu imanin cewa wata idaniya a nan duniya bata isa ba ta ganka. To da wannan aya su al-Mu'tazila suka kafa hujja akan cewa wai ba yanda za a yi a ga Allah subhanahu wata'ala a ranar kiyama. Menene hujjarsu a nan? Wai sun kafa hujja da lafazin lan da Ubangiji ta'ala ya ce lan tarani Musa ba za ka gani ba. Malamai Ahlus Sunna wal Jama'a suka maida musu martani kusan ta fuska tara a ƙarƙashin wannan aya, na cewa ayar tana tabbatar da cewa mu'minai za su ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Wannan daga cikin dalilan suka ce ba yanda za a yi a yi zato game da annabin Allah, manzansa shine annabi Musa wanda Allah yake kwance shi da zance, wanda kuma ya fi kowa sanin Allah game da mutanen zamaninsa, a ce ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda bai halatta ba a roƙa. Annabi Musa a mutanen lokacin shi ya fi kowa sanin Allah, yaya za a yi ya roƙi Ubangiji subhanahu wa ta'ala abinda bai halatta ba a roƙa? ka gani yace rabbi adni anzur ilaik ya ubangiji na roƙonka nake ka nuna min inda za ta kai sanan uska tarbi suka ce wannan roƙo da annabi Musa da yayi ubangiji ta'ala bai masa inkari ba bai masa ba musan abin da ya roƙa kamar yanda ubangiji ta'ala ya ma annabi Nuhu alaihi salam musan wani roƙo da yayi lokacin da annabi Nuhu alaihi salam ya roki ubangijinsa cewa ya Allah ya tsiratar da shi shi da ɗan shi lokacin da ruwa ya hada duniya ubangiji ta'ala ya ja kunnan annabinsa annabi Nuhu alaihi salam ubangiji ta'ala ya ce masa inni a'izuka an takuna min al-jahilin ya Nuhu ina jan hankalinka ina galgadinka kar ka zamanto daga cikin jahilai ba kaga inda a ce tambayar da annabi Musa yi abinda bai halatta bane a roƙato da Allah ya ja kunnan shi irin yanda ya ja kunnan annabi Nuhu alaihi salam sannan malamai suka ce bugu da ƙari kasancewar ita lan wato ubangiji ta'ala cayi ma annabi Musa lan tarani cayi ba za ka ganni ba kaga bai ce ba inni la ura cewa ni ba a gani na ko kuma la tajuzu ru'yati ganina baya halatta ba haka ba Allah ya faɗa masa cayi ma annabi Musa wato lan tarani kai dai ba za ka ganni ba to dan haka malamai suka ce akwai bambanci tsakankanin wannan amsa na cewa lan tarani ko kuma lastu bi mar'in ko kuma la tajuzu ru'yati ko kuma inni la ura akwai bambanci na kan cewa kai ba za ka ganni ba da tsakanin cewa ni ba a ganina ko kuma cewa gani na baya halatta akwai bambanci shine malam sai misali yake cewa kaddara cewa kai ne ka sanya dutse a aljihunka wani da ya gani sai yake tsammanin abinci ne sai ya ce wani da Allah ba na abincin nan yin ci sai ka ce masa innahu la yu'kal abu ne wanda ba a ci ka ce masa la yu'kal kaga inda a ce misali gurudi ne a aljihunka lokacin da ka ce wani ciyar da ni wannan abinci ka gani za ka ce sai ka ce innaka lan ta'kula wa ba za ka ci ba tunda abinci ne amma in ba abinci ba ne mi za ka ce cewa za ka yi innahu la yu'kal a ba a ci ba abinci ba ne kaga a nan ubangiji ta'ala caya ma annabi Musa kai ba za ka gani ba ba caya ba a ni ba a gani na kamar yanda shi wanda ya nemi cewa ka ciyar da shi kace masa ba abinci bane ba a ci kaga ba a ci yana da bambanci da tsakanin da cewa ba za ka ci ba to dan haka anan sai ya ce ma annabi Musa lan tarani kai ba za ka gani ba kaga sai ubangiji ta'ala ya ce masa walakin nzur ila aljabal fa inastaqarra makanahu fa sawfa tarani anan ubangiji ta'ala dan ya nuna ma annabi Musa cewa a nan duniya Allah bai halitta masa idaniya idaniyar da take da karfin ganin zatin Allah domin shi dan adam an halicce shi ne da rauni kamar yadda ubangiji ta'ala ke faɗa wa khuliqa al-insanu da'ifa to amma gaye dutse duk karfinsa duk kwarinsa ubangiji ta'ala ya sanya ma annabi Musa misali yace kallo wannan dutse idan hasken zati na ya bayyana ga wannan dutse in dutsen ya tabbata ya tsaya a gunsa kamar yadda yake to kai ma za ka iya gani na hasken zatin Allah subhanahu wa ta'ala da ya bayyana ga dutsen take yanke dutse ya rugurguje ya zama gari annabi Musa ya fadi yana sume da ya farfado ya ce subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin to dan haka kuma ita lan hallo ka'ida malamai suka ce ba a kowane lokaci bane take kore abu har abada suka ce ita lan in ma ta zo mu dilaka ko kuma a zo a karfafa ta da wato shine at-ta'abi to wannan ba ta nuna kwata-kwata abin cewa har abada ba zai yi ba misali malamai suka ce gaya ubangiji ta'ala ya faɗa ga yahudawa ubangiji ta'ala yake faɗa cewa qul in kanat lakum ad-darul akhiratu inda allahi khalisatan min dunin nas fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين ce da su in har gidan lahira na ku ne ku kadai kamar yanda kuke da awar cewa ba wanda zai shiga aljanna sai ba yahudi ubangiji ta'ala yace fatamannaw al-mauta in kuntum sadiqin ku yi gurin mutuwa in har da gaske ne saboda shi masoyi a kullun yana gurin haduwa da masoyinsa haduwa da Allah subhanahu wa ta'ala ko bata tabbata sai bayan mutuwa, to ku gurin mutuwa in dai har kun tabbata cewa ku masoyan Allah ne da gaskiya. Ubangiji ta'ala ya ce walan ya tamannahu abada, har abada Yahudawa ba za su yi gurin mutuwa ba. Bima qaddamat aidihim, a sababin abinda hannayensu ta gabatar na muyagun ayyuka. Sai ce wallahu alimun bil zalimin, Ubangiji ta'ala masani ne game da azzalimai, duk inda suke yana sanar da su kuma yana da iko a kansu. Kaga anan cewa walan ya tamannahu abadan, har abada ba za su yi gurin mutuwa ba. Sai gaya a can cikin suratu Zukhur, Ubangiji ta'ala na faɗa lokacin da ƴan wuta ke faɗa wana dauya maliku liyaqdi alaina rabbuka qala innakum makisu, ƴan wuta za su ringa kiran mala'ikan da Allah ya wakilta game da tsaron wuta, suna ce masa roƙa mana ubangijinka liyaqdi alaina rabbuka, domin ubangijinka ya karɓi rayuwar mu mutu mu huta da wannan azaba. Shin anan gurin mutuwa ne suka yi ko ba gurin mutuwa ba? Shin Yahudawa ba sa daga cikin ƴan wuta? Bal su ne ma a farko, amma gaya anan sun yi gurin mutuwa. Can ku Allah ya ce walan ya tamannahu abada, kaga kenan ita lan koda an karfafa ta da at-ta'abi cewa har abada, to ba ta nuna cewa kwata kwata har abada abu ba zai yi ba. To balantana anan bata zo ba bai cewa lan tarani abadan, to koda an karfafa ta da abadan din ba ta nuna cewa har abada ba za a gaishe ba. Don haka Ibn Malik, Allah ya ji kansa, a cikin littafinsa Al-Kafiyatu Shafi'a yake cewa wa marra annafiya bilan mu'abbada fa qawluhu hudud wa siwahu fa abuda, yake cewa duk wanda yake kudirin cewa ita nan tana gure abu har abada, yace watsar da fadar shi. An gane ku? Wanda yace ba ta kurewa har abada, yace wannan ka karfin fadar sa, lan ba ta kure abu kwata kwata har abada. Gaya dan annabi Yusuf, wannan annabi Yaqub alaihi salam, lokacin da aka kama dan uwan annabi Yusuf ya faɗa sai yake cewa falan abrahal arda hatta ya azana li ya abi aw yahkum Allahu li wa huwa khairul hakim, sai yace falan abrahal arda, yace bazan gushe ma wannan kasa ta Masar, sai yace hatta ya azana li ya abi, sai idan mahaifina ya bani izinin dawowa gida sannan zan koma, aw yahkum Allahu li, ko kuma Allah ya zartar da wani hukunci game da ni. Kaga anan da yace falan abrahal arda ba ta nuna kurewa har abada, tunda ya kayyade cewa hatta ya azana li abi, sai idan mahaifina ya bani izini. To dan haka dai wannan aya hujja ce a kansu. Aya ta biyu wanda suka kafa hujja, fadar Allah subhanahu wa ta'ala la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar wa huwa al-latiful khabir, la tudrikuhu al-absar, cewa magannai ba sa riskar Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Abinda ake nihi akwai bambanci tsakankanin wato al-idrak, an gane ku? Akwai bambanci da wato tsakanin wato shine an-nazar ko mu ce al-ibsar da al-idrak. Idan aka ce al-idrak shine wato ka kewaye da abu ciki da bai gani, wanda yake na kwakwaf, shine abinda ayat take nihi la tudrikuhu al-absar, wato magannai ba sa kewayewa da ganin Ubangiji subhanahu wa ta'ala a ce sun gan shi gaba daya. Sai ya ce wa huwa yudrikul absara wa huwa al-latiful khabir, don haka ita ma ayar tana tabbatar da ganin zatin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Mu'mini za su gan shi amma ba za su kewaye da ganin shi, don haka malam ya ce bi ghairi haqatin wala kayfiyya. Hadisai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, waɗanda suke tabbatar da ganin zati na Ubangiji subhanahu wa ta'ala na daga cikin su hadisin Abu Huraira, Allah ya kara masa yadda, hadisin na cikin sahihai. Wasu jama'a sun faɗa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka ce hal nara rabbana yawmal qiyama, suka ce ya manzon Allah wai shin ma ga ubangijin mu a ranar kiyama? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya ce da su hal tudaruna fi ru'yatil qamari lailatal badr, manzon Allah ya ce shin ko ana cutar da ku ana taka mutum ana tunkuɗe shi ana bankaɗe shi game da ganin wata a daren cikar shi, daren 13 ko 14 ko 15, idan kana son ka ga wata shin wani yana iya cewa ka kare ne wannan ya zo ya ture ka ya janye ka? Kowa zai gan shi daga inda yake. Qalu la ya rasulullah, suka ce kwata kwata, suka ce a ya manzon Allah, ai maganar ka ce an taka ka ko an ture ka game da ganin wata a daren cikar shi bai ma taso ba.
manzon Allah sai ya ce to naje hal tu qaruna fi shamsi laysa duna hashi sahab yace shin ko ana cutar da ku a taka ku ko a tunkude ku game da ganin rana wato ayinin da babu wani girgije da ya kare ta kamar wani ya ce ya ture kai ya ce ku samu ka kare ni ko wani ya zo ya taka kashi ma fa mare ganta yake ayinin da babu wani girgije da ya kare ta suka ce a'a manzon Allah ya ce to fa inna kunta raunahu kadhalik yace haka za ku ga ubangijin ku za ku ga ubangijin ku ba maganar wani ya kare ni ba maganar wani ya tunkuɗe ni kowa daga inda yake zai ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama sannan akwai hadisi na biyu hadisin Jarir ibn Abdullah al-Bajali Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa kunna julusan ma'an nabiy sallallahu alaihi wasallam yace mun kasance muna zaune tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fa nazara ila al-qamari laylata 14 manzon Allah ya daga kansa ya kalli wata daren 14 fa qala sai manzon Allah yace innakum satarawna rabbakum iyana ku tabbata cewa da sannan za ku ga ubangijin ku ido da ido ma'ana za ku ganshi kama tarawna hadha kamar yanda kuke ganin wannan wata la tudamuna fi ru'yatihi manzon Allah yace ba za ku ringa matsatsar juna a wajen ganin shi ba ba maganar ku ringa matsatsar juna kowa daga inda yake zai ga ubangiji subhanahu wata'ala shi ma wannan hadisi yana cikin sahihai hadisi na uku shine riwayar Abu Musa al-Ash'ari Allah ya kara masa yadda daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yake cewa jannatani min fidda aniyatuhuma wa ma fihima manzon Allah yace akwai wata aljanna guda biyu wanda Allah ya tanada ma mu'minai wannan aljanna da azurfa ubangiji ta'ala ya kira ta da azurfa aka gina ta aniyatuhuma wa ma fihima wato akusanta da duk abin da yake ciki na kayan ado a gidan aljannar da azurfa aka yi su sannan sai ya ce wa jannatani min zahabin wato da wasu aljanna guda biyu su kuma na zinare ne da zinariya ubangiji ta'ala ya gina su aniyatu huma wa ma fihima makayan da suke cikin su da duk komai abin da yake cikin na zinare ne shine cewa ubangiji ta'ala yake faɗa wa min dunihima jannatani sai yace wa ma baina alqawmi wa baina an yarau rabbahum tabaraka wa ta'ala illa ridaul kibriya'i ala wajhihi fi jannati adi babu abin da ke tsakanin jama'a da ganin zatin ubangijin su mai girma da daukaka face kawai mayafi wanda yake na cika da batsewa akan fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala a cikin jannatu adi wannan sham wannan mayafi wanda yake na girma da waya wanda ke fuskar ubangiji subhanahu wa ta'ala daga yayaye wannan shamaki mu'mini za su ganshi a gidan aljanna a ranar kiyama kamar yanda ya gabata a hadisin Suhaib ibn Sinan sannan dalili na hudu na biyar ko mu ce na hudu hadisin Adiyu ibn Hatim Allah ya kara masa yadda ke faɗa cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wala yalqayanna Allah ahadukum yawma yalqahu وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له yace ku tabbata dayan ku kowane dayan ku daga cikin ku zai hadu da ubangiji subhanahu wata'ala a ranar da zai hadu da shi tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala babu wani shamaki kuma wala turjiman yترجم له babu wani an tamfara shi da zai tarjuma tsakanin bawa da ubangijin sa manzo Allah yace fala yaqulanna ubangiji ta'ala zai fada ga bawansa alam ab'ath ilayka rasulan fayuballighak shin ban aika maka manzo bai isar maka da sako na fayaqulu bala ya rab bawa sai yace kwarai ya ubangiji na fayaqulu ubangiji ta'ala sai ya fada alam uti kamalan wa ufaddil alai shin yanzu ban azurta ka ba da dukiya ban fifita ka ba akan sauran bayi na fayaqulu bala ya rab sai ya faɗa ya ce kwarai ya ubangiji na a shahid anan cai ɗayan ku zai hadu da ubangijinsa a ranar da zai hadu da shi cai walaysa bainahu wa bainahu hijabu babu wani shamaki tsakanin shi da ubangiji subhanahu wata'ala kaga wannan dalili ne wanda yake tabbatar da cewa mu'minai wato za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama illa kasancewar nan malam ya faɗa cewa ruhu yato haqqun li ahli aljanna tabbas ne ga ɗan aljanna
malam kenan ya kebanci ganin wato da ƴan aljanna tare da cewa ganin da mu'minai za su ma ubangiji subhanahu wata'ala a ranar kiyama farko akwai ganin da za su yi masa kafin a shiga aljanna a filin taron alkiyama kamar yanda hadisai suka tabbatar da haka hadisi na cikin Bukhari da Muslim haka kuma ubangiji ta'ala na faɗa tahiyyatuhum yawma yalqawnahu salam to iya abinda aka saba shin a nan taron alkiyama kowa ne zai ganshi ko kuma wasu ne za su ganshi wasu ba za su ganshi ba to malamai suna da maganganu guda uku magana ta farko suka ce a taron alkiyama ba wanda zai ga ubangiji subhanahu wata'ala face mu'mini kadai faɗa ta biyu wasu malamai suka ce da mu'minai da kafirai gaba ɗayan su a filin alkiyama za su ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan ubangiji ta'ala sai ya sha makance kanshi game da kafirai ba za su koma ganin shi ba kenan a filin alkiyama da mu'minai da kafirai gaba ɗaya za su ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan Allah sai ya sha makance kanshi game da kafirai ba za su koma ganin shi faɗa ta uku cewa mu'minai da munafikai za su ga ubangiji subhanahu wata'ala a taron alkiyama banda sauran kafirai to waɗannan su ne maganganun da malamai suke da shi a kai kenan mu'minai dai abin da muke so mu gane tabbas ne a filin alkiyama za su ga ubangiji subhanahu wata'ala sannan kuma a aljanna za su ganshi Allah ya azurta mu da haka sannan kuma malaman al'umma gaba ɗaya sun yi ittifaqin akan cewa a nan duniya ba a ganin ubangiji subhanahu wata'ala babu wata idaniya da take da ikon ganin ubangiji subhanahu wata'ala a nan duniya wanda ma aka dan samu sabani aka samu jayayya game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai cewa ya ga ubangijinsa subhanahu wata'ala daren da aka yi mi'raji da shi aka tafi da shi saman bakwai ko da gani ba daga cikin magabata kamar yadda al-qadi ya a cikin littafinsa al-shifa ya hakaito Aisha Allah ya kara mata yadda ita tana daga cikin masu inkarin cewa daren da aka yi miraji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi ma bai ga ubangijin sa ba Abdullahi dan Abbas Allah ya kara masa yadda shine ya tafi akan cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijin sa subhanahu wata'ala kuma shi ma magana biyu aka rawaito fada ta farko yace ya ganshi da idanunsa fada ta biyu Abdullahi dan Abbas yace a da zuciya ne ubangiji wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangiji subhanahu wata'ala kamar yanda ya kafa hujja da fadar Allah subhanahu wata'ala ma kazzabal qur'anu ma ra'a guda haka ita Aisha Allah ya kara mata yadda tana fada cewa duk wanda yace muku manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga ubangijinsa Aisha tace tabbas wato ya kuskure kamar yadda a wata riwaya da almajirinta Masruk Allah ya ji kansa ya rawaito yace na kasance ina kishingide a wurin Aisha Allah ya kara mata yadda Aisha sai take cewa abubuwa guda uku duk wanda ya faɗi ɗaya daga cikinsu tace to ya yanki ƙarya mai girma ya jingina ma ubangiji sai tace menene ya Aisha sai Aisha tace duk wanda ya rai cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ra'a rabbahu faqad a'zama al-firya tace duk wanda ya rai cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga ubangijinsa tace to ya yanki ƙarya mai girma ya jingina ma ubangiji yace sai na zabura sai nace Aisha shin Allah bai faɗa ba yace wala qadara ahu bil ubqil mubin kuma ya faɗa wala qadara ahu nazlatan ukra Aisha sai ta ce masa ni ce farkon wanda na ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan tambaya ni ce farkon wanda na masa tambaya game da waɗannan ayoyi sai yace innahu huwa jibrilu jibrilu ne alaihi salam manzon Allah bai ganshi ba akan sifar da yanda Allah ya halice shi sai a waɗannan karu guda biyu farko a kokon Hira gani na biyu shine daren da aka yi miraji da shi a can indin sidratul muntaha a nan ya ga jibrilu alaihi salam akan yanda Allah ya halicce shi sannan Aisha sai ta ce kuma sai nace mata to Aisha ai Allah ya faɗa la tudriku bil absar wa Aisha sai take cewa awalam tasma shin baka ji ba ubangiji ta'ala ya faɗa la tudriku bil absar wa huwa yudriku bil absar wa huwa al-latiful khabir shi kuma sai ya ce mata shin Aisha baki ji ba ubangiji ta'ala na faɗa wa ma kana li bashari sannan sai ta ƙara faɗa masa ta ce baka ji ba ubangiji ta'ala ya faɗa wa ma kana li basharin an yukallimahu Allahu illa wahayan aw min wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhi bi idnihi ma yasha innahu aliyyun hakim. Ta kafa masa hujjoji da waɗannan ayoyi, waɗannan ayoyi suna tabbatar da cewa babu wani manzo ko wani annabi da Allah zai yi zance da shi sai dai ta bayan wani shamaki. To wannan kenan Aisha kanta tana tabbatar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai ga ubangijinsa, kuma haka hadisi ne ingantacce. Hadisin na cikin sahihu Muslim, riwaya ta Abu Zar, Allah ya kara masa yadda, manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka tambaye shi aka ce masa shin ka ga ubangijinka, manzon Allah sai yake cewa nurun anna arahu, yace haske ya sha makancin tsakanina da shi, yaya za a yi in ganshi? Da kanshi ya faɗa cewa bai ga ubangiji subhanahu wataala. Dan haka kenan wannan wai gama wanda aka yi sabani shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Dan haka wani malami yake cewa wa man qala fid dunya yarahu bi ainihi fa zalika zindiqun dagawa tamarrada, duk wanda a duniya yace maka yana ganin Allah da idanunsa yace to wannan arni ne, kuma yayi shishigi ya ketare iyaka ya kafirta. Dan haka maganar ganin Allah a duniya babu wata idaniya da ta isa ta ga ubangiji subhanahu wataala. Dan haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama hadisi na cikin sahihu Muslim, manzo Allah ke faɗa ga sahabbansa yake cewa wa alamu annakum lan tarau rabbakum hatta tamutu, kusan da cewa ba za ku ga ubangijinku subhanahu wataala sai idan kun mutu. Kenan a duniya ba maganar ganin Allah subhanahu wataala, ganinsa na kasancewa ne a ranar kiyama ga muminai. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abinda muka faɗa daidai. Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.